بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 25 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab inda aka fi sani da suna Dandali da ke nan tudun Wadan Zaria a Nigeria a inda muke karatu cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul buruj wannan shine darasi na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki inna batasha rabbika lashadid na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hammi wa nafsi wa nafsi بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فَعَلِمْنِ مَا يُحِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
نعم الله ولكن سركي يتشق بدا شوى إن بطش ربك لشديد للي كام أبنجزنك دمك أبنجزنك يكي يما الجبابرة واتو كافري الظالمي لشديد والله كام نيمي سنني wato wadancan irin azzalimai da suka zalunci bayan Allah suka kona su suka halaka su suka tirsasa musu Allah madaukakin sarki yana sane kuma yana kallo sawa'un wadancan na baya da aka bada labari ko kuma na cikin garin Makka wanda suke kwatanta irin wannan zaluncin su Abu Jahal da makamantansu Allah yace inna batasha rabbika lashadid sani da yacewa danka da ubangijinka yake ma azzalimai lashadid kamar da Allah yake cewa wa kazalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka Allah ubangiji yake kamu idan ya tashi kama wata alqarya alhalin tana cikin zalunci inna akhadahu alimun shadid dalle kamu Allah mai radadi ne kuma da tsanani a cikin sautu hud kenan ko to Allah yakan kama kafirai bayan ya musu wato talala wa umli lahum inna kaydi matin lokacin da ya kamata ya kama su yazo sai musu mummunan kamo sai su zama aya abun kallo su zama abun ba da labari wato Allah yana jan kunnan kafiran Makka ne a nan cewa su fa ba su kai wadancan iya shege da taurin kai da zalunci da mugunta ba ba su kai wadancan karfi da civilization da shirya wa duniya ba sai da Allah ya maganin wadancan su ma zai maganin su san haka yace innahu huwa yubdi'u wa yu'id kuma lalle shi Allah yubdi'u shi yake farar da halitta wa yu'id kuma shi ke dawo da ita duk wata halitta da gani a duniya Allah shi ya samar da ita da babu komai daga babu komai yazo kuma zai mai gurbinta ta zama babu ita Ibn Abbas yake cewa yabda'u lahum bi'adhabil hariq fid dunya ويعيد لهم عذاب الجحيم في الاخره الله شي زي fara azabtar da su a nan duniya azabar gobara kuma ranar alkiyama ya sake maimaita musu azaba saboda ƙarfinsa da ƙudurarsa cikakkiya. Shi zai Allah yake cewa kaifa takfuruna wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Cikin Baqara ya zai ku kafircewa Allah alhalin shi ya samar da ku da kuna matattu a cikin tsatsan iyayen wato da babu ku hal atali lisani hinu min dar da me ku shay'an mazkura. Allah ya samar da ku, sannan bayan ya samar da ku kuma zai zo daga baya ya kashe ku, sannan kuma ya sake raya ku, sannan kuma ya sake raya ku zuwa gare shi la ku koma. Haka Allah ya faɗa. Saboda Allah ya ce innahu lalle shi Allah huwa shike yin yubdi'u yake farar da halittu wa yu'idu kuma shike dawo da su bayan ya kashe su. Wa huwa al-ghafurul wadud kuma Allah ubangiji shine mai gafara wanda yake gafarta wa zinuban waɗanda suka tuba. Mun ji a baya yana kirayen su cewa su zo su tuba, nal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. So da kai yanzu Allah yana ƙara shela cewa shi mai gafara ne ga duk wanda ya zinubi, ya nemi gafara. Shi mai karban tuba ne ga duk wanda ya mai sako sa'annan ya nemi tuba a hushi. Wa inna rabbaka la maghfiratin lin nasi ala zulmi. Lalle Allah ubangijinka ma'abocin gafara ne ga mutane. Ala zulmihim komai laifin da suka yi, ko kuma ala zulmihim tare da cewa su masu laifi ne, ko ala zulmihim akan zunuban nasu Allah yake zuba gafara sai ta galabaci zunuban. Wa inna rabbaka la shadidul iqab. A cikin suratul Ra'd kin a wani waje Allah yake cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. A cikin suratul Hijr Allah yake kai bayina shela cewa ni mai gafara ne mai jin kai kuma azabata mai radadi ne. Haka Allah ya bude suratul abin nan ghafir gore yake cewa ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi bit tawli la ilaha illa hu. Allah mai gafara yana ta shela cewa a zo a nemi gafararsa. Ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mutane cewa shi mai gafara ne yayi alƙawarin cewa duk wanda ya nemi gafararsa zai masa gafara. Yakan sauko ƙarshen dare ma ya ce ina masu neman gafara, ina masu neman tuba in yafe musu. Har ma a cikin hadisi kudusi ya ce Allah ya ce da bayi za su daina zunubi su daina neman gafara da sai Allah ya shafe su ya halicci wasu wanda za su dinga zunubi suna neman gafara. Saboda haka daga cikin sifofin Allah, shi Allah yana da siffa ta mene? Al-Ghafur Al-Wadud. To lafazin Al-Wadud daga Al-Wud ne. Al-Wud shi ne wato soyayya wadda ta game komai, so ta kowace fuska, san alkhairi ta kowace fuska. Kamar yadda Allah yake cewa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru yawaddu ahaduhum, ɗayansu yana so da za a raya shi alfa sanati wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar. Da irin fadan Allah yawaddu almujrimu law yafsidu yawma idhin min al'azabi yawma idhin dibani. Haka a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tazawwajul waduda alwaluda, ko a wurin mata masu kauna wanda suke haihuwa. Haka Allah kuma yake waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a cikin sutur Rumi. To wannan a cikin sunayen Allah madaukakin sarki suna ne da yake tattara ma'anoni da yawa, sunan alwadud. Akwai sunaye da dama cikin sunayen Allah wanda suke da ma'anoni masu shiga juna. Daga ciki akwai wannan suna wanda ya zo a cikin Alkur'ani, an ce ya zo a cikin Alkur'ani a waje biyu ne kawai. Waje ɗaya shine wannan, ɗayan wajen kuma shine faɗin Allah wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi innahu rahimun wadud. Cikin suratul Hud ku nemi gafara Allah ubangijinku, sannan ku tuba zuwa gare shi, lalle shi mai rahama ne kuma mai ƙaunar ku ne, abun ƙauna ne a wurinku. Da haka ma'anarsa shine rahama da ƙauna da karamci da kawaici da halin kirki, duk wani hali irin wannan yana iya shiga cikin ma'anarsa. Malamai suka ce ma'anar shi a cikin haƙƙin Allah huwal muhibbu wal muhabbu yuhibbu anbiya'ahu wa awliya'ahu wa rusulahu wa sa'iril mu'minin. Allah yana kaunar bayinsa na gari, annabawa da manzanni da salihai da waliyai da sauransu. Wa hum yuhibbunahu, kuma su ma suna son shi. Saboda haka al-wadud shine wanda yake so ake son sa, wanda yake so ake son sa. Fa huwa ahabbu shay'in ilayhi, Allah shine mafi soyuwar abu gare su, kamar yadda Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suke muminai suna da tsananin ƙauna ga Allah. Kuma a sanadiyar wannan ƙauna da suke wa Allah, shine Allah ya sanya musu son aikata aiki na gari, ya sa musu imani, ya zayyana imanin a cikin zuciyarsu, ya sa musu son ayyukan alkhairi da dimanta a kai. Sai ga mutum mumini hankalin shi bai kwanciya idan lokacin sallah yayi, sai ya yi ta, ba zai taɓa samun salama ba sai ya soke wannan wajibin da ke kan shi. Da zaran bai yi ba zai ta jin cewa ina cikin wata damuwa, ina cikin wani halin ƙunci, ban samu halin yin sallah ba. Sawa'un ko matafiyi ne shi ko mara lafiya ko wani dalili ya hana shi yin sallah. Kalli azumi da muke yi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce shi zai ba da ladan azumi da kansa, saboda bawa ya bar abinci da abin sha da sha'awarsa don Allah kawai. Babu wanda yake muraƙabaka, amma haka za ka haƙura, ba za ka ci komai ba sai an kira sallah tun daga asubahi kwana 30 ko 29. Me yasa kake yin wannan? Saboda ƙaunar Allah da kake. Ji ba irin tsadar da aikin haji yake da shi, bayan tsada ji ba wahalar da ke cikinsa. Amma haka mutum zai kukuta, wani ya adashi, wani ya ci bashi, wani a biya masa, wani ya anshi kuɗin fanshin shi, ya tattara yanzu an ce wajen miliyan kaza ko, amma haka mutane za su ɗauka zai su biya su yi aikin haji. Kuma haka zai dawo bai da ko sisi, ya kashe duka kuɗin nan a biyan kuɗin jirgi da guziri da DTA da kaza da kaza, ya kashe kuɗin. Kuma ya je fa ba ya kwanciya zai a hotel ya ta cin abinci ba, a wahala zai ta yi da jikinsa, ya kai ya kawo ɗawafi sa'ayi a jifan shi ɗan aiwaye, wani ma har ya rasa ran shi. Amma duka mutum yana yi ne saboda neman yarda Allah. Haka kalli wahalar da ake sha a tare dukiya, ko masu kuɗi sun fi talakawa sanin darajar dukiya. Amma haka mumini zai zo ya zauna ya lissafi ƙeƙe da ƙeƙe, sannan ya fitar da zakka ya bayar don Allah ya yarda da shi. To haka dai za ka yi ta dubawa duk abin da Allah ya ce a yi, sai mumini su amsa sai su yi. Haka sahabbai suka kasance, haka na bayansu, haka na bayan bayansu. Ji ba irin yadda sahabbai suka miƙa rayuwarsu da dukiyarsu da jininsu, aka kashe wasu, aka ji wasu rauni, aka kori wasu daga gari lokacin da aka yi yaƙin Uhud, aka ji musu raunuka, aka ci nasara a kansu. Bayan sun koma cikin garin Madina, ana ta zaman makoki, ana ta jana'iza, ana ta jaje, Nabi ya ce an gaya mini, ‘yan leƙen asiri sun gaya mini cewa kafiran nan ba su tafi ba, suna nan ba mu san shawarar da suke yi ba, saboda haka ku tashi mu koma mu fita. Annabi ya ce kada wanda ya fito sai wanda ya san da shi muka je Uhud. Aka ce haka suka fito, wani da abin nan da crutches da karaya a kafar shi, wani da kafaɗar shi a guce, wani da rauni jini na zuba, haka suka sake fitowa. Iza Allah ya musu kirari yake cewa alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah, an tare ana tsoratar da su cewa ai ga kafirai nan sun yi gayya za su ga bayan wallahi ku ta kanku. Amma wannan sai ya ƙara musu imani, da suka gani daga gaske sai suka ƙara gaskata Allah. To shine daɗin imani ɗin, da Allah yake son ka ya maka alfarma, da kake son sa ya maka alfarma. Wani yana nan da hankalin shi da lafiyar shi da ilimin shi, amma bai san Allah, kafiri ne shi ma, kuma Allah bai san shi, baka fi shi komai ba sai dacewa da falala Allah kawai ka fi shi. Allah mun gode. Shine Allah ya ce wahuwal ghafurul wadud, Allah shine masoyin muminai kuma mai yi musu gafara. Allah ka sa mu cikin da kake kauna, cikin da zaka gafarta musu. Allah ya ce zul arshi, ma'abocin al arshi, al majidi, haka karanta ko al majidu ne naka, al majidu. Malaman kira'at sun yi sabani a nan, daukacin qurra'u mutanen Madina da mutanen Makka da Basra da wasu cikin qurra'u mutanen Kufa manda Asim da Arama ya karanta man da karatun sa suna karantawa ne da Dhul Arshil Majidu sai da Dhul Arshi Allah ma'abucin Al Arshi Al Majidu Allah Al Majidu in kuma aka karanta da irin katun da Arama ya mana shine qira'ar Asim da dalibansa da malaminsa abin nan nashi kenan Dhul Arshi Al Majidi Al Majidu ka karanta Al Majidu shine irin wannan ko Dhul Arshi Al Majidi shine ma'abucin Al Arshi shi Al Arshin ne Al Majidi akwai wannan karatun Al Khabd akwai Khabd shine karatun Kufawa su Kisa'i da Hamza su ne sai karanta da Al Majidi da kuma ka karanta da riwaya Hafs ne ko Hafs an Asim Al Majidu yawa to shi da mutanen sauran mutanen Madina da mutanen Makka da sauran su suke kanta da Dhul Arshil Majidi shine qira'atul jama'a ana yake kanta kuma da Dhul Arshil Majidi shi Al Majid siffa ce da take nuna wato girman Allah da isassa da tatumbatsa suka ce huwal majid wal kibriya wal azamatu wal jalal haka ce Al Majid shine ma'abocin girma da buwaya wanda yafi karfin kowa wanda yake da jalala da azama wanda yake da karamci da ilimi fiye da na kowa shi kuwa lafazin Dhul Arshi Allah ma'abocin Al Arshi Al Arshi shine halitta mafi girma cikin halittun Allah kamar yadda hadisi ya tabbatar a cikin halittun Allah gabaki daya Al Arshi shine mafi girma Allah ya ambace shi a cikin Al-Qur'ani wurare da dama kamar wuri 25 kuma Ibnu Abbas ya ruwaito hadisi wanda yake mauqufi yake cewa kamar yake cikin littafin Kitabut Tauhid na Ibnu Khuzaima haka nan Al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo shi a cikin littafin Al-Ulu lil Ali al-Ghaffar da dai littafin nashi mai suna Kitabul Arsh da Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyya a cikin Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya ala Ghazwi al-Mu'attalah wal Jahmiyya wannan malamai duka sun inganta wannan asari Al-Allama Ibn Uthaymeen yake cewa wannan asari yana da hukunci na hadisi marfu'i abinda Ibn Mas'ud yake cewa ma baina as-sama'i ad-dunya wallati taliha 500 a tafiyar dake tsakanin sama ta daya zuwa saman dake samanta tafiyar shekara 1500 tafiyar shekara 1500 afa 500 am yace wa baina kulli sama'i wallati taliha 500 am haka kuma tsakanin sama ta biyu da ta uku tsakanin sama ta uku da ta hudu tsakanin sama ta uku da ta biyar haka kowace tsakanin ta tafiyar shekara 1500 sannan sai yace wa baina sama'i sabi'a wal kursi tsakanin sama ta bakwai da al kursi ita kuma ita ma 500 am tafiyar shekara 1500 sannan yace wa bainal kursi wal ma tsakanin ta al kursi din kuma da ruwa da Allah yake cewa wa kana arshu alal ma shi ma 500 am tafiyar shekara 1500 wal arshu fawqal ma shi kuma al arshin Allah yana sama wannan ruwa wanda ruwan nan shine yake zuba shine al kausar da ke zuba cikin aljanna shine asalin source na duk wannan ruwa yanda ake fara na aljanna fiya anharun min kaza min kaza shine kuma source na wannan ruwan da muka ji da aka ce abin nan khitamuhu misk ana zuba ma abin nan wato ana cakuɗa giyar aljanna da shi su kuma saurai aljanna ainan fiya yashrabu bihal ainan yashrabu bihal muqarrabu wanda suke shan ruwa shine wannan ruwan da yake Al Arshi yana saman sa wallahu fawqa al arsh Allah shi kuma yana burbushin Al Arshin yace la yakhfa alayhi shay'un min a'mali wani abu baya kuya daga ayyukan ku ga Allah madaukin sarki alalin yana sama din haka nan a cikin hadisin Abdullahi dan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ke cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu yus'aquna yawmal qiyamati rana alkiyama zai a mutane tsawa gaba ɗaya su faɗi su ma annabi ya ce fa akunu awwala man yafiqu ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ne farkon wanda zai fara farfadowa fa idza ana bi Musa sai ga Musa kalimullahi akhidun bi qa'imatin min qawa'imil arshi yana rike da kafa daya cikin kafafun al arshi fala adri annabi yace ban sani ba afaka qabli shin ya riga da tashi ne am juziya bi sa'akati aqu ko kuma shi an yafe mishi wannan sumar saboda sumar da yayi sanda yace yana so ya ga Allah ita ce a madadin wacce wannan hadisi ya cikin sahih bukhari haka a cikin hadisin abu dauda nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa udhira li an uhaditha an malakin min malaikati llahi hamalat al'arsh Allah ya bani dama cewa in ba ku labarin wani mala'ika cikin mala'ikun da ke dauke da al'arshi shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya yace annabi yake cewa inna ma baina shahmati udhri wa atiki tsakanin fatar kunnan mala'ika zuwa dokin wayan shi wannan tsakanin annabi yace akwai masirata sab'ati am tafiyar shekara 700 abinda nisa dake tsakanin fatar kunnan sa da inda dokin da kafada sa yake Allah ka fada sa wani yana maka girman waɗannan mala'iku balantana kuma girman al'arshin Allah da shi sai Allah ya yawaita ambatan al'arshi din rafi'u darajati dhul arshi yulqi ruha ala man yasha'u min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ko Allah yace shine madaukakin daraja ma'abucin al'arshi yakan aiko mala'ika jibrilu ya kawo wahayi ga wanda Allah ya so cikin bayin Allah subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun ashan zukhur ko subhana rabbis samawati wa rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin sammai ubangijin al arshi ya fi karfin abin da suke wasafawa Allah ya auno je yake cewa wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arshi ya'lamu ma yalju fil ard cikin sautul hadis Allah shine ya halitta sammai da kasa sannan ya daidaita akan al arshi haka wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya wanda muka share ba gare ta Allah yace arrahmanu ala al arshi stawa cikin baha haka fata'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim da ayoyi da yawa dai ga sunan ire-iren wannan da hadisai masu yawa in ka koma littafin kitabul arsh na al-imam az-zahabi ya ware shi ne kawai dan kawo hadisai wanda suke magana akan siffar al-arshi siffar mala'ikun da wasu maganganun ire-iren wannan haka nan a cikin al-ulu lil alil ghaffar da shi da talkhisin sa na al-imam na Sheikh al-Albani muktasar al-ulu Allah ya gafarta musu gabaki da saboda ka al-arshin Allah wani wata karaga ce ta musamman da Allah ubangiji ya halitta dan kansa ahli sunna sun yadda da wannan abu da Allah ya ambata na al'arshin sa a bisa yadda Allah ya wasafa shi babu ragi babu kari babu murde ma'ana dan an ce wai hamilu arsha rabbika mu ba ma cewa wai hamilu mulka rabbika wannan aqida asha'ira ce kuskure ce kuma dama al'arshi a yaran larabci yana nufin katafaran gado kamar da Allah ya fada walaha arshun azim tana da wani katafaran gadan sarauta na bilkisa da alwudu da yaje gani wallahu a'lam saboda daga cikin sifofin Allah akwai kasancewar shi ma'abucin al'arshi da kasancewar shi almajid Allah ya sake cewa fa'alul lima yurid Allah yana aikata abinda ya ga dama abinda Allah ya so aikatawa haka zai aikata shi yadda ya so yadda ya ga dama a inda ya so a yadda ya ga dama kamar yadda yake cewa khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha Allah inna rabbaka illa ma sha rabbuka inna rabbaka fa'alul lima yurid inna rabbaka fa'alul lima yurid cikin suratul hud lalle Allah ubangijinka mai aikata abin da ya ga dama ne al-imam az-zamakhshari a cikin tafsirin sa yake cewa wannan lafazin da aka kawo shi da sigan fa'al wato mai yawan aikatawa an kawo shi ne dan ya nuni zuwa ga cewa shi Allah madaukin sarki innama yaf'alu ma yuridu wa yaf'alu wa ghayatu dhalika al-kathara. Allah yana aikata abin da ya ga dama, kuma hakan ya sa aikin Allah yayi yawa ko da yaushe cikin aiki yake. Kulli yawmin huwa fi sha'an, Allah yana cikin sha'ani ko da yaushe. Saboda haka kira aikin nashi da suna fa'al, inda yake a wani ya zo da siga fi'ili kamar la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu, ba a tambayar Allah game da abin da yake aikatawa, saboda abin da ya ga dama yana aikatawa. Awalam yaru anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkum la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allah yace ba ku ga yadda muke samun ƙasa muna ta rage ta daga gefanta, nanqusuha min atrafiha wallahu yahkum, Allah yana yanke hukunci, la mu'aqiba li hukmihi, babu wanda yace ce ba haka ba, wallahu wa huwa sari'ul hisab. To haka a cikin su daraja Allah yake cewa inna Allah yaf'alu ma yasha, kaga yana izuwa da siga yaf'alu ko fa'alu, duka da ya tabbatar da cewa aikin da Allah ya so yayi yadda ya ga dama ya aikata, a lokacin da ya ga dama ya aikata haka yake aikata shi. Wato sanda Allah ya so ne ga duniya, lokacin da ya zo duniya, sanda Allah ya so mutum ya bar duniya, dole zai bar duniya, ba wanda ya isa ya hana. Wa nanu aqrabu ilayhi walakin la tushur wa la tashur, Allah yana mutane suna kallo, mala'iku za su zo su dauke ran mutum, komai yawan masoyansa, komai kwarewar likitocinsa, komai karfin mulkinsa ko sarautarsa ko dabararsa ko iliminsa, sanda Allah ya so ya kashe ba wanda ya sai hana mutum. Haka sanda Allah ya so ba wani arziki, ba wanda ya sai hana shi arziki. Sanda Allah ya so ya kwace arzikin, ba wanda ya sai hana Allah kwace wannan arzikin. Lokacin da Allah ya so zubar da ruwan sama, lokacin zai zuba. Sanda Allah ya ga damar ya rike shi shikenan sai ya tsaya. Sawa'un damuna ta kai ko bata kai ba, lokacin da ake tsammanin a samu ruwan ya kai, manoma suna son ruwan a lokacin ko ba su san shi, sai sanda Allah ya ga damar zubar da shi ne zubar da shi. In ya so ya zubar da shi da yawa mamaku, hayyayi gyara da ake cewa. In ya so ya sa ya zubar da shi kankani, ya ki wadatar mutane. Haka lokacin da Allah ya nufin jarabta wani bawa da rashin lafiya, ba wanda ya sai ya hana shi kamuwa da wannan rashin lafiya. Komai kiyaye wanda yake yi a rayuwarsa, komai rigakafin da aka yi masa, duk yadda ya kai ya kawo a kan cin abinci mai kyau da shakan iska mai kyau da kwanciya a wuri mai kyau da tsaftar banɗaki da tsaftar baki da tsaftar sutura da kula da duk ƙa'idojin kiwon lafiya, wannan bai hana Allah ya zartar da shi da lafiya. Ran da kuma Allah ya so ya warke sai ya warke, wai za mu rita fa huwa yashfi. Haka nan idan Allah ya so ya ba wani mulki ko wata izza, sanda ya so ya bashi zai bashi. Qul lahum malikal mulki tu'til mulka man tasha, tanzilul mulki man tasha, sanda ya so kuma ya kwace komin karfin security sa ko karfin jam'iyyar sa ko karfin dabarar sa, mulkin nan zai wargaje. Wannan duka ikon Allah ne akan yadda ya so yake yi akan bayinsa. Fa'alun lima yuridu kenan. Allah ya ce hal ataka hadithul junud, shin labarin waɗansu sojoji ya zo maka, sojojin kafirai fir'auna wa thamud, sai aka yi badani. Wato labarin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, labarin tarin kafirai macuta azzalimai waɗanda suka dinga cutar da masu rauni cikin muminai, shin ya zo maka? Nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Ibn Abi Hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa, wata rana ya taɓa jin wata mata tana karanta wannan sura, da ta karanta daidai nan wajen, sai ya ce na'am qad ja'ani, ya ce gaskiya ne labarin ya zo mini, kai Allah ka labarta mini, ita dake isnadin mursali. Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana tuna mai, shin ya taɓa jin labarin waɗannan fir'auna wa samud, sai aka yi kwatance da wasu al'ummomi guda biyu. Fir'auna yana wakilta al'umma guda ɗaya ta kibtawa, Samud yana wakilta al'umma ta qaumu Salih. Malamai sun yi kokarin su duba anan me yasa aka zaɓi waɗannan guda biyu aka ambace su, kamar yadda a wasu wurare ma Allah madaukakin sarki yakan haɗa su a waje guda ya ambace su, kamar da Allah yake faɗa misali a cikin suratul fajr ko fadin Allah wa samudal ladina jabu sakhara bil wadi wa fir'auna bil autadi alladhina tadaw fil bilad samudawa da su da fir'auna Allah yana nuna mana suna da kamantakekeniya ta fuskar labarin da ake baiwa wato mutanen Makka me yasa na farko saboda sun yi kama da juna wajen shaharar labarinsu a wannan yanki tare da cewa shi fir'auna ba a yankin kasar larabawa yake ba kamar da muka sani fir'auna ya rayu ne a kasar Masar amma labarin shi ya shahara a cikin wannan al'umma ta yankin gabas ta tsakiya tun kafin zuwa alqur'ani shi sa alqur'ani da yazo da yawaita labarin fir'auna babu wani kafiri da aka faɗi labarin shi aka mai da shi wani mashahuri kamar fir'auna a cikin alqur'ani duk izufin da ke cikin alqur'ani babu inda babu labarin shi ko ina an ambace shi wani wuri a fadada wani wuri a takaita wani wuri a ambace farkon kissa wani wuri a ambace karshe ko ina dai gurgurdan bukata saboda fir'auna ya kasance abun buga misali wajen zalunci to aka san mudawa madauki san mudawa su da aka fara ambata su da aka ambata a karshe amma su kuma suna da kusanci sosai da larabawa domin mada'in salih ko inda ake ce ma hijr samud har yanzu yana nan a matsayin archaeological site ɗaya daga cikin wurare na tarihi wanda hatta majalisar ɗinkin duniya UNESCO ta yarda da cewa wuri ne na tarihi da ya kamata a yi preserving ɗinsa a dinga zuwa ana kallo ana zuwa har yanzu tsakanin shi da madina madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafiyar kilomita 360 ne kamar ka ce misali daga Kano zuwa Abuja ya kai haka aiko wataƙila ko ya wuce ma uku Kano zuwa Abuja wannan kanto a ce misali Kano zuwa Zuba zai kai ko to kamar tafiya kenan kaga tafiya ce wanda za a yi ta cikin ƴan sawoyi kaɗan kuma duk abin da ya faru a irin wannan wurin yanzu wani a ce wani bala'i ya faru a Zuba jin labarin a nan Zaria da Kano da Sokoto abu ne mai sauki wani labari na musamman irin wannan a mutanen Salu su a Samuda Samudawa Allah ya ba mu labarinsu da yawa a cikin alqur'ani a waɗanda suke yin gida da dutse ko wa ila Samuda akhahum saliha kadzabat Samud lil mursalina id qala lahum akhuhum Salu ala tattaqun Allah ya ba mu labarinsu yarhituna min aljibali buyutan aminina dutse suke fatewa su yi gida kuma su zauna cikin aminci wa samudal ladina jabu sakhara bil wad samudawa masu kwana a cikin dutse dutse na da ka sani duwatsu suke fasawa Allah ya ba mu labarin sa wani jini yake cewa amma samuda fahadainahu fastahabbu al'ama ala alhuda kaga su samudawa mun kawo musu shari'a suka zaɓi bata akan shari'a Allah ya ce fa aka zajhum sa'ikatul azabil huni sai wata irin kwaran kwatsa da azaba ta wulakanci ta riske su bima kanu yaksibu saboda munin aikinsu Allah a wani yake cewa amma samudu fa ahlaknahum fa uhliku bit-tagiya samudawa an halakar da su da wata kwaran kwatsa abin da ya faru kamar yadda in ka kalli adabiyat na Qur'ani zaka fahimta shi ne samudawa an aika musu da wannan annabi sun kasance wasu gingima mutane ne Allah ya ce babu irin su kuma su da adawa fa hal tara lahum min baqiya babu wanda ya saura irin su mutane ne gifta masu ban mamaki da aka yi musu da annabi Salihu yau ya tawa'azi suka kin imani suka ce ya kawo musu aya annabi Salihu ya roki Allah ya ba shi dama wani ɗaya daga cikin duwatsun nasu ya tsage raƙuma ta fito da ita da ƴarta sai aka kafa musu doka aka ce to gata nan hadhihi naqatul lahi laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum suna da wata rijiya da suke shan ruwa daga ita ita ce sun tsinsu na ruwa aka ce to daga yau ran da zaka sha ba za ku sha ba za ta shanye ruwan gaba daya sai dai ku hakura sai gobe to shine suka ga su kafircin su yafi karfin su hakura idin ba aka ashkaha fa qala lahum rasulullahi
na katallahi wasu quyaha fakadzabuhu fa'aqaruha suka kashe ta Allah yace fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha Allah ya musu wata irin kwaron kwatsa saboda tsananin karanta aka sa mala'ika mai aiko da tsawa shine yazo ya daka musu tsawa da girman su din tsawar da ya musu saboda karanta ya saba wa dabi'a shine gaba daya da su da duwatsun suka dinga faduwa guguwa ta dinga kakketa su tana tsatsa ga su faddam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa wato Allah yana da hanyoyi na azabtar da kafirai haka dai sa ta kama da karfi suna ta kama da technology dan yana da gaskiyan kuskuren da mutane yanzu muke yi shine tsammanin cewa wai mun fidin mutanen da fasaha da kimiya wannan kuskure ne Allah ya bada labari cewa amruha akthara mimma amruha Allah ya sakhare mu al'umman da abin da bai sakhare mana ba shi yasa akwai al'ummi da dama da yanzu aka gano inda suka rayu ake al'ajabin yaya suka rayu amma idan muke san abin da Qur'ani ya ambata zai gane ba komai bane dama haka ne wato gida kuma abin da muka fi su shine aiki da injina industrialization shine kuma abin da zamu yi cewa ta kila ba a samu a cikin abin da aka samu na al'ummomin da ba akwai garin da Allah ya bada labari wanda Allah yake bada cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha fa hiya zalimatu wanda aka ce an halakar da su kam kasamna min qaryatin go kanat zalimatan fa ansha'na qauma ba'da qauma akari ba wannan ba wanda Allah yake cewa za'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun shi nake ne wanda Allah ya aika musu da azaba bayatan cikin dare aw hum qa'ilun wasun su kuma suna babacin rana tun babacin rana ba su farka kamar yadda tarihin ya nuna malaman tarihohi na da kafin ma a sani a cikin alqur'ani ba su gano ina ne ran waje ba sai kwana-kwanan nan kamar shiga 200 baya aka gano wata al'umma a cikin turawa na jamba wannan manta ba kasar Italiya wanda yake tsammanin su ne Allah yake bada labari a nan wanda sun kai matuƙa wajen fasikanci da kafircewa Allah Allah ya umarci wani dutse da ke kusa da su ya musu aman wuta an ce aman wutan da Allah ya umarci dutsen ya fesa aman wutan sai da wutan ta yi tafiya kamar kilomita 40 a cikin sararin Samaria sannan ta fara zazzago musu wutar toka kawai toka tokar kona su kawai sai da tudun ta kai kamar kilomita 6 saboda haka tun lokacin ɗaruruwan shekaru lokacin dubban shekaru tokan ma bata baje a gansu ba amma yanzu haka site din su yana nan ana ganin su a kwance haka sun daskare yadda ka san gobara tana daskarar da jikin ta kona shi kuma ya wurin ya zama wurin kallo to haka Allah ya masa mudawa su ba har yanzu akwai wurin yana nan Madainu Salih ko yanzu ka je kasar Makka zaka iya zuwa ka je ka gani har yanzu ramukan su suna nan da tukwanan su da yadda suka fafe duwatsu suka yi gidaje da wuraren da suka rayu da irin wuraren wanka kamar swimming pool haka da wuraren shakatawa su har yanzu akwai su a Madainu Salih Allah ya gafarta mana shine Allah yake ba mu labarin su a waɗannan wuraren shi kuma Fir'auna kamar yadda muka ji labari game da shi a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani Fir'auna shine zaka iya cewa bawa guda ɗaya da yafi kowa kangara a tarihin da Allah ya wanzar mana ba taɓa yin wani bawa wanda ya kai kangara irin ta Fir'auna ba wanda ya ta kai wa yana cewa shi Allah ne yana cewa shi Ubangiji ne yana cewa shi ke kashewa shi ke rayawa yana cewa ma ana rabbukumul a'la to a lokacin ne Allah ya mishi kamu akan zunubin shi na farko da na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya halakar da shi da ruwa Allah ya kama shi da laifin farko da na ƙarshe fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula Allah ya faɗa mana a wani waje yadda ya halakar da shi wajawaz nabi bani isra'ila al-bahara fa attaba'ahum fir'aunu wa junuduhu ko baghyan wa adwan Allah ya ce wato mun tsallakar da banu isra'ila kogin sai fir'auna ya bi su cikin ta'addanci da zalunci hatta idza adarakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin da yaga halaka ya nemi ya ce ya tuba Allah ya ce al ana sai yanzu zaka ce zaka tuba bayan lokacin da kamata ka tuba ya wuce Allah ya yi ma annabi Musa wahayi cewa ya fita da banu isra'ila ya gudu da su wa ahina ila Musa anidrib bi asakal bahara famfalaka fakana kullu firqin kaqawdil azim Allah ya ce mun Musa wahayi cewa ka dauki sandarka ka buga ma wannan kogi sai kowane bangaren kogin ya zama kaman wani wato dutse kaqawdil azim ya zama kaman wani katotan dutse sai kuma ga hanya a tsakankani suka wuce Allah ya ce wa azlafna thammal akharina wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina thumma agraqna al-akhirin Allah ya ce inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'min a cikin suratu ash-shu'ara kenan ko gasnan dai wurare da yawa da zaka ji a Qur'ani mun tattauna akan wasu su a cikin karatun mu na suratul qasas a bara saboda haka annabi Musa suka tsira shi da banu Isra'ila shi ko Fir'auna sai da suka je tsakiya da shi da dukkanin sojojin nashi gaba daya Allah ya musu ainihin wato darkakewa fa agaraknahum fil yam Allah ya darkake su a cikin ruwa gaba daya a wannan sai Allah yake cewa fa asir bi ibadi laylan innakum muttaba'un wa turkil bahra rahwa innahum jundum mugraku kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matan kanu fiha faki kadhalika wa awrathnaha qauman akhar Allah yake kuma bakat alaihim as-sama'u Allah yake cewa annabi Musa fa asri bi ibadi ka fita da bayina cikin dare laylan innakum muttaba'u ko innahum ne kai ha za a biyo sawu wa turkil bahra rahwa sai muka ce kuma ku bar kogin yadda kuka ganshi a bude haka a ga inda kuka bi innahum jundum mugraqun su sojojin fir'auna ababan darkakewa ne a cikin ruwan Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim zo kaga irin abinda suka bari a baya na gidaje da gonaki na alfarma da wuraren shakatawa da wuraren noma wa maqamin karim da wuraren annashuwa kadhalika wa awrathnaha qauman akharin sai dai wasu ne suka gaje su da waɗannan duk sun fusata Allah ne da suka fusata Allah shi zai Allah ya ce falamma asafunan taqamna minhum ajma'i fa agarakanahu ajma'i faj'alnahu salafan wa masalan lil akhir da suka fusata Allah Allah ya ce sai muka dauki fansa akan su muka darkake su ga baki daya kuma ka boka bar su abun koyi ga yan baya waɗannan su ne misalai guda biyu da aka buga anan cewa Fir'auna wa Thamud Fir'auna da Thamudawa dan a nuna cewa ga wasu misalai na abin da kuka sani ya ku mutanen Makka daya duk da ba ku taba zuwa garin kun gani ba a Misr duk da nesa ne daga inda kuke wata nahiya ce da ba ku kuna Asiya wancan kuma Afirka ne sai an tsallaka ruwa ko amma dai labarin ya iske ku kuna da labarin cewa da gaskiya abin ya faru ga kuma waɗanda suke nan makwabtan ku kuna iya zuwa ku je ku gani wa inna kum latamuruna alaihim musbihina wa bil layl ai kuna wuciya kuna gani in za ku je kasar Sham kasuwanci kuna wuciya ku gani da dare ko da rana kun sani cewa ga wanda suka rayu a wajen sun fi ku taurin kai sun fi ku iya shege sun fi ku karfin soja da karfin bada'aji da karfin tattalin arziki amma je da Allah ya darkake su fa hal tara lahum min baqiya babu ko dai da saura ba wanda za a ce wannan jinin Samud ne babu Allah ya halakar da su gaba daya to ku sani kuma ba ku gagara Allah ba lokaci ne kawai shine ma'anar buga musu wannan misalan guda wasu malamai suka ce a daga cikin abin da yasa aka buga misalin shi akwai fuskokin kamantakekeniya tsakanin shi Fir'auna da wancan sarkin Zunuwas sai suka yi kokarin su tsinto fuskokin kamantakekeniya daga ciki akwai cewa kowane daga cikinsu yana da awan allantaka yadda Fir'auna yake da awan allantaka alaysa li mulku misra ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala. Haka shi ma zunwas alhimyari yake da'awar cewa shi Allah ne a dinga bauta mishi. To kaga ta nan yayi kama da fir'auna wajen zalunci da kafirci, haka nan sun yi kama da fir'auna wajen gazawar da zunwas yayi wajen iya hukunta wannan yaro, haka shi ma fir'auna ya gaza wajen iya hukunta Annabi Musa. Kowannen su ya kasa cin nasara kan abokin hamayyar shi wanda yake bawan Allah. Haka nan kuma kamar yadda fir'auna waɗanda yake takama da su za su taya shi yakin, daga baya duk suka yi imani su ne as-sahara wanda ya gayyato Annabi Musa ya kwashe mishi jama'a. To haka shi ma zunwas sanda yake tunanin in ya kashe bawan nan, in ya kashe wannan yaro ya ci nasara a lokacin ne ya samu matsala, amanna bi rabbil gulam, duk sai aka yi imani jama'a shi ta watsi. To tanan ma sun yi kama, sannan kuma sun yi kama ta yadda Allah ya darkake zuriyarsu babu labarinsu ga baki ɗaya, ba abin da ya saura na labarinsu. Don yana daga cikin bala'in da Allah zai zabi mutum shi ne ya zama ba ka da baya, kamar yadda Allah ya ce ma a wancan kafirin inna shari'aka huwal abtar, ya zama mutum ba yi da sauran abin da za a gani a zuriyarsa, babu mai masa addu'a, babu abin da za a gani na alamarsa. To duk haka suka kare a cikin wato abin nan halaka a duniyarsu da kuma a lahirarsu. Sannan daga cikin inda suka yi kama shi ne kowanne a cikinsu an fara mai azaba tun a duniya. Fir'auna azaban shi ta farko shi ne halakar da ya yi a cikin ruwa, da kuma azaban da ake mishi a kabari annaru yu'raduna alaiha. Haka shi ma zunwas halakar shi ta farko shi ne wuta da ta bi shi da taso ta kona shi, da kuma kama shi da aka yi aka dinga azabtar da shi, sarkin Habashi ya dinga azabtar da shi ya halakar da shi, sannan kuma da azaban kabari da take riskar shi. To da haka sai aka yi ta neman hanyoyin kamantakekeniya tsakaninsu. Gabar tana nuna mana ne wato zalunci baya ɗorewa, komin ƙarfin wanda ke yinsa, komin sultaninsa baya ɗorewa. Kuma idan Allah ya tashi darkake az-zalimi, to Allah yakan mai da shi abun kwatance. Duk mutumin da ya samu wata dama ta sarauta ko shugabanci ko ƙarfin faɗa a ji sai ya zama az-zalimi, to lokaci ne ƙanƙani zai zalunci, zai zama ya zama abun kwatance daga baya. Allah ka tsare mu. Da haka Allah ya cike magana shi da cewa balil ladina kafaru fi takdhibin, amma duk da haka su dai kafiran nan suna ci gaba da ƙaryata alqur'ani da ƙaryata Allah madaukakin sarki da ƙaryata shin alkiyama. Wallahu min wara'ihim muhit, amma Allah fa yana kewaye da bayansu, wato duk abin da suke aikatawa Allah ya sani. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, babu abin da yake ƙuya gare shi a samai ko a ƙasa, Allah ya san abin da suke yi. Bal huwa qur'anun majid, shi wannan alqur'ani littafi ne wanda yake majidun, wanda yake wato mai daraja, fi lawhin mahfuzin, wanda yake a cikin wani allo abin tsarewa, Allahul Mahfuz, wani allo ne tsararre, Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga ƙari ko ragi, ya tsare shi daga wani wanda bai da izinin zuwa wajen ya je inda yake. A cikin hadisi wanda Ibn Abbas ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yana cikin littafin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha khalaqa lawhan mahfuzan min durratin bayda, Allah ya halicci wani allo abin tsarewa daga wata irin zinariya fara, safahatuha min yaqutatin hamra, fallayen da ke cikin allon su kuma an yi su daga yaqutu ne ja, qalamuhu nurun wa kitabuhu nurun, alqalamun haske ne rubutun ma haske ne, fihi min kulli yawmin, fihi kulli yawmin 60 wa 300 lahaba, kullun Allah madaukakin sarki yana yin rubutu, yana sa a yi rubutu a yi wani comment kullum guda 360. A cikin haka ne ya khaluqu wa yurziqu wa yumitu wa yu'izzu wa yuzillu wa yaf'alu ma yasha, Allah yana aikata abin da ya ga dama ta hanyar bayar da rayuwa da mutuwa, bayar da arziki da shugabanci, girmamawa ko kaskantawa, duk wani faɗi tashin da ke faruwa a duniya Allah yana kaddara shi a cikin wannan lauhul mahfuz. Yaf'alu ma yasha, yana aikata abin da ya ga dama, kamar da Allah yake cewa yamullahu ma yasha wa yuthbit ko yuthabbit a wata kira. Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama. To shine allahul mahfuz, allokatan gagge qur'ani ga baki dayansa kaman sauran dukkan kaddarorin duniya suna nan a cikin lauhul mahfuz. Allah ya fara halitta alqalami, sannan ya ce wa alqalamin rubuta, alqalamin ya ce me zan rubuta, ce ka rubuta abin da zai faru tunda aka halicce ka yau har zuwa ƙarshen duniya. Shine nun wal qalami wa ma yastur, dukkanin waɗannan kaddarori na rayuwa an gama rubuce su, ba ragi ba ƙari, ba wanda yace je canza ko ya ƙara. Amma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa shi yana canza abin da ya ga dama. Akwai abubuwan da Allah yakan canza, ya rage, ya ƙara, gwargwadon hikimarsa, gwargwadon ganin damarsa, gwargwadon cikar ƙudurarsa da ikonsa. Allah ubangiji ya gafarta mana. Waɗannan gaɓoɓi kamar yadda muka ji su ne ayoyi zuwa ƙarshen wannan sura mai albarka, suratul buruj. Kuma a cikinta mun ji darussa masu yawa. Daga cikin ƙarin darussan da muka ji, akwai nuna girman Allah ubangiji maɗauki sarki da buwayarsa, da sunnar Allah game da tankwara azzalimai da ganin bayansu, da kuma kwatanci da aka yi mana na wasu manyan azzalimai wanda Allah ya riga ya gama ganin bayansu, kamar ba a yi su ba, ka Allah tagla bil ams, inda ba dan labarin da aka bayar ba za ka yi rantsewa da Allah ba a yi su. To haka duk wani azzalimi Allah yake mishi bishara da cewa hijirarar da Allah zai kama shi. Sannan kuma mun ji cewa su kafirai ba sa gamsuwa da hujjoji, saboda Allah ya riga ya ɓame zukatansu, da haka Allah ya ce bal ladina kafaru yukadzibun, duk wannan bayani da yake su suna nan a cikin ƙaryatawa. Sannan kuma ilimin Allah gamamme ne, ya kewaye komai, wallahu min wara'ihim muhit, da kuma cewa saboda darajar alqur'ani sai da Allah ya sa aka rubuce shi tun farkon al'amari a cikin lauhul mahfuz gaba ɗayansa. Daga baya lokacin da sadda ya kamata a saukar da shi yayi, Allah ya ba mala'iku izini karkashin jagorcin mala'ika Jibril, suka ɗauko shi gaba ɗaya suka zo suka aje shi a baitul izzati sama'i duniya. Daga nan ne kuma mala'ika yake gaban umarnin Allah ya ɗebo iya abinda Allah ya ce a ɗebo, ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala qalbika litakuna min almundirina bilisanin arabiyyin mubin. Za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah, wanda zai zama za mu shiga wata sabon sura kenan insha Allah. Abinda muka faɗa ya zama daidai, muna roƙo Allah maɗauki sarki ya karɓa mana kuma ya ba mu damar iko da shi. Allah ubangiji ya gafarta mana ga zunubanmu da kurakuranmu da taƙaitawanmu. Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allah ka cika magabatanmu cikin iyaye da malamai da sauran muminai. Allah ka sanya wannan ibada ta azumi da muke yi ta zama karɓaɓɓiya a gare ka, ta zama sanadiyar tsiranmu da samun ‘yantuwanmu daga wuta. Allah kuma ka maimaita mana Ramadana shekaru masu yawa, masu albarka, masu daɗi. Kowa da buƙatarsa a wurin Allah, Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya, kamammunmu Allah ka ba su mafita, masu neman buƙatu a wurinka Allah ka biya musu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. واجعل اللهم بأبصارنا وأسماعنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغفرة لنا ولا النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.